This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dare. Hawa Sharif ce tare da Sarfi Lahashin da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Lahadi 18 ga watan Agusta shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin Kallabi, shirin da kan haska akan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Kuma assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Wani hari da Isra'ila ta kai ya kashe Falastina 28 a wani sabon fada a Gaza, da suka da wata mata da ƴaƴanta shida, kamar yadda jami'an kiwon lafiya na Falastina suka bayyana. Gabannin ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken da zai kai yankin a wani sabon yunkuri na cimma matsaya kan wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta dakatar da yakin Isra'ila da Hamas na tsawon watanni 10. An kwashi tsawon watanni ana tattaunawa tsagaita wuta. Jami'ai a lokuta da dama sun ce tattaunawar ta kusa cimma matsaya, amma ba a gama ba. Amurka da takwarorinsu masu shiga tsakanin Masar da Qatar sun ce suna shirin kulle yarjejeniya bayan tattaunawar kwanaki 2 da suka yi a Doha a makon da ya gabata. Amma Hamas ta nuna rashin amincewa da wasu sabbin bukatun Isra'ila ta gabatar. Za a ci gaba da tattauna a birnin Al-Kahira nan da kwanaki masu zuwa. Da yake magana da majalisar ministocinsa, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Hamas da taurin kai a tattaunawar tsagaita wuta, ya kuma yi kira da a ƙara kai har-har akan kungiyar Falastina. Gwamnatin Sudan ta ce za ta aike da tawaga zuwa birnin Al-Kahira domin tattaunawa da jami'an Amurka da na Masar a gobe Litinin idan Allah ya kai mu, inda za a buɗe batun shiga tattaunawar zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen yakin da aka shafa watanni 16 ana gwabzawa. Gwamnatin ƙasar da ke ƙarƙashin rundunar da sojojin da ke yaƙi da ƴan tawayen RSF domin mamaye ƙasar ta ce ba za ta halarci taron sulhun da za a yi a ƙasar Switzerland ba, matakar ba a aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a baya a Jidda ba. Tattaunawar da Amurka ke jagoranta, wacce ƙungiyar RSF ke halarta, na da nufin kawo ƙarshen yaƙin da ya ɓarke a watan Afrilun shekarar 2023 da kuma magance matsalar jin ƙai da ta yi sanadiyar mutuwar rabin al'ummar Sudan. Wasu miliyan 50 na fuskantar ƙarancin abinci. Kusan mutane miliyan 68 a kudancin Afirka ne ke fama da bala'in fari da guguwar El Nino ta haddasa, wanda ya lalata amfanin gona a faɗin yankin, in ji ƙungiyar SADC a jiya Asabar. Farin da ya faro tun farkon shekarar 2024 ya afkawa amfanin gona da kiwo, lamarin da ya janyo ƙarancin abinci da kuma illa ga tattalin arzikin ƙasar baki ɗaya. Shugabannin ƙasashe 16 na ƙungiyar raya ƙasashen kudancin Afirka SADC na gudanar taro a birnin Harare na ƙasar Zimbabwe, inda suka tattauna batutuwan yankin da suka haɗa da samar da abinci. Kimanin mutane miliyan 68, wato kashi 17 cikin 100 na al'ummar yankin, na buƙatar agaji, in ji Iles Magosi, babban sakataren ƙungiyar SADC. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan kashe gobara a ƙasar Turkiya sun shawo kan gobarar daji guda 2 da ta shafa kwanaki 3 tana ci, inda ake sa ran kashe wasu gobarar dajin da dama a faɗin ƙasar nan ba da daɗewa ba, in ji ministan kula da dazukan ƙasar a yau Lahadi. Gobarar tashi a lardin Izmir da ke yammacin ƙasar Turkiya da kuma lardin Bolu da ke arewacin ƙasar ta fara tashi ne da yammacin ranar Alhamis, kuma jami'an kwana-kwana ƙoƙarin shawo kanta. Da yake jawabi a gundumar Karsiyaka ta Izmir, ministan kula da gandun daji Ibrahim Yumakli ya ce ana ci gaba da aikin sanyayawa domin ganin an kashe gobarar gaba ɗaya. Ya ce an shawo kan wata ƙaramar gobara ta tashi a gundumar Urla ta Izmir a ranar Asabar. Daga ƙarshe, shugabannin sabuwar jam'iyyar masu rajin tabbatar da demokaradiyya a Thailand na ƙarƙashin wani binciken ɗa'a wanda zai iya sa su fice daga jam'iyyar Majalisar Dokokin Ƙasar saboda zargin su da kuma rusu jam'iyyar da kotu ta yi a farkon wannan watan. hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar Thailand ta ce a ranar 8 ga watan Agusta ta bayar da umarnin gudanar da bincike kan ƴan majalisar dokokin kasar 44 ƴan adawa da ake zargi da kare ka'idojin da'a na ƴan majalisar saboda daukar nauyin kudirin 2021 wanda ya gaza dan yin kuskure ma magacin mutuncin masarautar kasar da ake cece kuce a kasar sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da kotun tsarin mulkin kasar ta rusa jam'iyyar Move Forward Party wacce ta yi nasara a zaben kasar na bara saboda yakin neman tausasa dokar wadda ta tana da daurin shekaru 15 akan kowane laifi kan masarauta
Sarfi Lahashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu saro yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe in barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
Office ina shine yake ta kinkiya dukan mata pensioners a Kano sir ga baki da so dan haka nayi mu'amala da mata kala kala da yake gaskiya ina rubin sakin fuska idan na ga mace sai ka ji korafe korafe ko kuma kiji dai damammaki damuwa da mata suke ciki suna yawan gaya min wasu na ba su shawara wasu kuma na ga ta ita ina zamu bin mu dan taimaka musu
kallabe shirin ta wannan makon yan uwa na mata assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a shirin kallabe shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudumawa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san su ba kuma na Alheri ke sabu idan kuna biye da mu makonni biyu da suka gabata muka fara haska fitila kan yawan mace-macen aure da ake fuskanta a waɗansu kasashen nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya da Jamhuriyar Niger Da masana ke bayyana cewa lamarin na da nasaba da shekarun ma'aurata a lokacin da aka daura musu aure, karfin aljihun ma'aurati, rashin haihuwa, sabani da abokan zama ko surukai da dai sauransu. A yau, za mu nemi matakan shawo kan wannan matsala. A bangaren damammaki kuma za mu ji wata damar karo ilimi a ƙasar Turai da ta samu. Yau, kallabin mu ta mako wata mace ce da ta kafa kungiyar mata zalla da ta fara tashe a jihar Kano da waje za ku ji ko wace ce da kuma abin da kungiyar ke yi biyo mu domin ji ya fi sako kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau za mu dora akan nazarin da muka fara kan yawan mace-macen aure a kasashen nahiyar Afirka bakin namu iyaye kuma ƴan fafutuka Maimunatu Hayatuddin da kuma Salma Umar sun bayyana mafita da kuma yadda waɗanda za su shiga aure nan gaba za su iya kaucewa mutuwa aure ga bayanin Hajiya Salma
Gaskiya na farko dai shine mu tsaurara bincike aure na biyu maganan auren dole ko auren haɗi idan dai mace da mijin ba su sasanta juna su ko ba sa san juna iyaye ka a dage a dage akan sai an hada ko a ce zumunci ne ai sai an hada in dai ƴaƴan nan ba sa so amma in zumunci ƴaƴa suna so fa lillahi alhamdu amma in ba sa so a daina jajircewa waɗanda suke cikin gidan aure kuma zargi tsakanin mata da miji shi ma yana kawo mutuwan aure sai a rage zargin nan ko in ce ma a cire zargin nan zaki ga wata mace mijinta da ya dau waya ko dan gannan wata na ko me yake yi da idan kina leke yana kan abin da yake yi ko kuma shi kanshi yana zargin kito shi ma wannan in muka cire wannan lamarin daga cikin rayuwar auren mu shi ma zai kawo sauki akan mutuwan aure
to bari mu je ga Hajiya Maimuna mun ji uku a wurin ki Hajiya Maimuna kin ji abin da Salma ta faɗa daga cikin abubuwan da take cewa idan aka kiyaye to ya Allah a samu saukin raguwar mutuwar aure a kin je inda ta tsaya sai ki dora mana daga nan
to Hajiya akwai babban abu guda ɗaya wanda ni ina ganin da zamu maida hankali a kan shi
na'am
zai wadatar mu yadda zamu iya rike mazajen mu kuma mazajen mu su iya rike mu
A samu dai sauƙin mutuwa a wuri ko yawan saki-saki da ake samu.
Yawa, samu sauƙin cewa kawai jekina take ke.
Na'am.
Kin gane idan yanda yanzu mata, mu mata muna ƙoƙari sosai wajen zuwa makarantun addini. Muna jin wa'azi. To su ma mazan ina so su daure kafin namiji ya aure. Ya daure ya koda limamin masallacin unguwansu ne in ba za shi aji ba to ya zauna ya samu lokaci ya malamin nan limamin nan ya mishi bayanin haƙoƙin da Allah ya dora mishi a kan shi
kada wani ya ce Allah ya sa shi kanshi malamin ya riƙe nashi haƙin auren a gidan shi
ai ba ki ga abin da Bahaushe ya ce ba aka ce ki ji ki aiki da wa'azin malam kada ke koyi da halin malam.
Na'am.
Kin gane? Malam ya jawo miki aya da hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana ga haƙoƙin da Allah ya dora maka akan matarka. Ita ma matan tana zuwa Islamiya to da zaran ta kai munzulin aure to ta bibiyi malamai mata ko maza wanda ta san za su iya gaya mata gaskiya za su yi mata nasihan da za ta gamsu da haƙoƙin da Allah ya ɗora mata na biyayya a kan mijinta.
Mai ajiya mai muna ban da tsinin fashinki a nan ba. Ai misali wajen kaman waɗannan dokoki na haƙoƙin miji a kan mata haƙoƙin mace a kan miji. Ina ce su ne ake jaddadawa tun wurin ɗaurin aure za ki ji ana cewa da ci da sha da wurin zama da tufafi. A can nake so ake jaddadawa wurin ɗaurin aure bari in dan gama kafin ma a ce namiji masu ansa a ce an amsa wanda kuma ana amsa din ga su an zayyana amma kuma idan aka shiga gidan auren ba dalle bane ki samu kuma an kiyaye su din
yasa ni ce miki da za mu su rika
kin ga kenan ba rashin sani bane kenan sun sani tunda da ma sai an karanto maka
ni bai sani ba
a mai ajiya mai muna akwai auren da za a daura Hajiya Maimuna akwai auren da za a daura a duniya ba a karanto ba an ce da ci da sha da tufatarwa da wurin zama da kaza har sai ka ce ka karba?
Ai ki fahimce ni wannan an ce da ci da sha da wurin zama.
Da tufatarwa.
Ai to ai duk a wurin daura aure ne to wani namijin a nan gurin kawai ya san wannan maganan. Amma a karance inda Allah ya tsara abin bai san shi ba. Shi yasa idan ya zo ya fara ganin macen nan ya fara gundura da ita to duk waɗannan abubuwan da aka lissafa a wajen ɗaura aure ya riga ya taka su ya mamanta da su ya zubar da su. Amma ki fahimce abinda nake nufi idan kafin ka yi auren ka kusanci malamin da zai tabbatar maka da sanarwar yanda abin yake a tsarin addininka. To hajiya za ka riƙe shi saboda wani lokaci ko za ka aikata wani abin za ka tuna. Da wata aya ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama sai kai tauri ka gyara
to ya batun shiga da tarbiyya a cikin gidajen wanda suna ganin kaman sakin hanya ma tun wajen tarbiyyar a cikin gida kila shi ma zai taimaka ga wajen ko mazan musamman su kasa sanin rashin darajar riƙe auren saboda kila a gidansu an tashi nashi mahaifin bai riƙe tashi mahaifi da daraja ba
duk ya mace da su taso da cikakken tarbiyya a gidansu musamman ta ga uwarta da ubanta ta taso a cikinsu ko da wata kishiyan uwa misali amma ba ta taɓa ganin lokacin da suke samun saɓani ba to tsakani da Allah duk mijin da ta aura ba za ta taɓa bari wani harshe ya fita a tsakaninsu da zai kawo saɓanin da wani zai ji ba a nan ubana da nashi kaso har yanzu akwai iyaye mazan da suke da fushin ko a gaba ko ƴaƴa goma kike da su a gabansu idan kika bata miki rai zai ci mutuncin ki to kin ga wannan abun yana ruguza tarbiyya kwarai da gaske saboda ya mace za ta ga cewa to au haka ma auren yake to ni ko wallahi ba zan tsaya kai mun wannan abun ba sai na rama amma idan uba zai iya haɗe laifin matar shi ya kira ta shi da ita ya mata magana akan kuskuren da ta aikata ba tare da sanin ƴaƴansu ba to in Allah ya yarda wannan yarinya za ta taso a gidansu cikin kyakkyawan tsarin irin biyayyar da za ta yi wa mijinta.
To madalla bari ki dan numfasa an koma ga Salma a ƙarshe. Salma, me za ki ƙara kan hanyoyin da kike ganin idan aka bi su za su bulle a samu sauƙin yawan mace-macen aure a tsakanin al'umma?
To gaskiya hanyoyin da ya kamata mu mata da mu da su mazan gaba daya a haɗu a bi domin a samu ɗaurewar aure da kuma rage mace-macen aure a al'ummarmu shine haƙuri da juna. Haƙuri da juna ta gefen namijin da gefen macen duka. Idan shi yana da zafi sai ke kuma ki zama mai sanyi. Idan kika lura shi yana da sanyi sai ku sauke mata mu kenan, saboda duk da wannan dai duk daga bangaren mazajen ne da saki a hannunsu. To in kika lura shi yana da zafi sai ki sa ma zuciyarki ke kuma ruwan sanyi.
Hajiya Maimuna, a ƙarshe me za ki ƙara akan samun mafita na ganin an samu sauki a yawar mace-macen aure a tsakanin al'umma a takaice?
Shi ne dai kamar yadda Salma ta faɗi, mu yi haƙuri da juna kuma mu kasance mu fahimci juna. In san halinka da abinda ba ka so, kai ma ka san abinda ba na so, mu kiyaye. To in Allah ya yarda za ki ga aure, don za mu yi soyayya, mu yi soyayya na tsakanin da Allah ne. Duk matar da za ka aura kana son ta, kana ƙaunanta, to zai yi wuya wani abu ya haɗa ku kai saurin sakin.
To Allah shi kyauta. To idan haka mata faru an samu sakin a ƙarshe, kuma wannan fuska da al'umma ke kallon matan da su a na matsayinsu na kullun dai su ne masu laifi, a gurguje me za ki rufe mana da shi a kai?
Ya kamata al'umma mu yi tunani mai zurfi, mu daina ɗora laifin abinda ba mu san kanshi ba ga mutum ɗaya. Duk lokacin da wani kuskure ya samu, mu taru mu taya wanda abin nan ya samu addu'a mai kyau. In ba za mu faɗa alheri ba, to mu yi shiru.
Fata ƴan uwana mata, an amfana da waɗannan bayanai na bakin namu. Uwar gida, kin taɓa tunanin ƴaƴanki za su iya yin karatu zuwa kowane mataki a ƙasar waje ba tare da kin biya ko sisin kwabo ba? A zahiri akwai irin waɗannan damammaki. Ai, rashin sani aka ce ya sa kaza ta kwana kan dani. Ga Aisha da bayanin damar da muka lalubo a wannan makon.
To damar da muka samu wannan makon ita ce Chevening Scholarship to Study in the UK for 2025 to 2026. Wato damar samun gurbin zuwa ƙaro karatu a matakin masters, wato digiri na biyu a ƙasar Burtaniya tsawon shekara guda daga 2025 zuwa 2026. Ita wannan damar gurbin ƙaro karatu na Chevening tana da faɗi kasancewar buɗaɗɗiyar dama ce da ake buƙatar mutum ya zaɓi jami'ar da yake so ya yi karatu, amma ta kasance tana cikin rukunin jami'o'in da ke ba da gurbi ga ɗaliban da suka yi nasarar cin gajiyar shirin na Chevening. To duk wanda ya samu damar cin gajiyar wannan shiri na Chevening yana amfana da abubuwa kamar haka: na farko, samun horo da gogewa a fannin kwarewa da kuma karatun da ya yi. Sannan wanda ya samu cin gajiyar wannan shirin zai faɗaɗa yawan abokan hulɗarsa, musamman ma a fannin kwarewar shi ko kuma karatu, fannin karatun da ya yi. Zai kuma samu damar fahimtar al'adun Burtaniya, ya kuma kulla dangantaka mai ma'ana da mutane a Burtaniya da kuma ita kuma ƙasar kanta. Sannan Roman da wanda ya yi nasarar cin gajiyar wannan shirin yake morewa suna da dama. Na farko kuma muhimmin shi ne ga baki ɗaya, ana ɗaukewa wanda ya yi nasarar cin gajiyar wannan shirin nauyin biyan kuɗin karatu tsawon shekarar nan guda ɗaya ga baki ɗaya. Sannan ana ɗauke mishi nauyin biyan kuɗin jirgi na tafiya Burtaniya da kuma dawowa ƙasarsa ta asali. Sannan kuma ana ɗauke mishi nauyin kuɗin neman biza. Ana kuma baiwa wanda ya nasarar cin gajiyar wannan shirin kyautar kudin kashewa a duk wata, wato monthly stipends. Wanda ya nasarar cin gajiyar wannan shirin a Burtaniya za a bashi wasu ɗan kudade, wato on arrival allowance. Sannan mutumin da ya ci gajiyar wannan shirin yana samun tallafin kudaden da zai bukata don halartar tarukan chevening a yayin da yake karatun a Burtaniya, wato travel grant to attend chevening events in the UK. Sharɗin da ake bukatar mai neman cin gajiyar shirin chevening ya cika suna da dama su ma, amma zan ambato kaɗan daga cikin su. Sharaɗi na farko shine mutum ya kasance shi ɗan asalin ɗaya daga cikin rukunin ƙasashen da ke da hurumin cin gajiyar shirin chevening ne, wato abin nufi ba kowace ƙasa ce take cikin rukunin ƙasashen da suke da damar cin gajiyar shirin ba, saboda haka mutum zai duba ya gani ƙasarsa tana ciki. Abu na biyu da ake bukata shine mai neman cin gajiyar shirin ya kasance yana da niyyar komawa ƙasar shi ta asali aƙalla yayi shekaru biyu a can bayan kammala karatun nashi. Sannan kuma ya kasance mai neman wannan damar ya samu sa'o'i 2,800 yana aiki kafin neman gurbin wannan damar, wato kwatankwacin shekaru biyu kenan. To kazalika ya kasance mai neman cin gajiyar shirin ya nemi gurbin karatu a jami'o'in Burtaniya aƙalla guda uku, waɗanda suke cikin rukunin jami'o'in da ke ba da gurbin karatu ga waɗanda suka ci gajiyar shirin chevening a fannonin karatun da ya bayyana cikin takardun shaidar karatun nashi. Akwai kuma abubuwan da ake so mutumin da ke neman cin gajiyar wannan damar ya kiyaye, wanda domin karancin lokaci ba za mu iya bayyana su ba, saboda haka idan mutum ya je sai ya duba ya karanta da kyau kafin ya cike, za a rufe karɓar takardun neman damar cin gajiyar wannan shirin ne a ranar 5 ga watan Nuwamban bana. To Allah ya ba mai rabu sa'a.
Ga da Aisha, za ku iya samun ƙarin bayani akan wannan dama a shafinmu na internet ƙarƙashin shirin Kallabi. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau, Kallabinmu ta mako wata mace ce da ta yi aure har sau biyu mazanta suna mutuwa, aka bar ta da 'ya'ya 8. Ganin haka ya sa ta yi ɗamara ta nemi aiki, ta naɗa gammon biyan buƙatun gidanta, ta kuma ɗauki matakan inganta rayuwar mata ga dangadan. Waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi. Ga Kallabinmu ta mako.
Ni sunana Hajiya Hauwa Ahmad Tarauni. Ni dai an haife ni a jihar Kano, a nan cikin gari unguwar Dan Agundi ko in ce Indabawa. A nan aka haife ni, kuma a nan na je makaranta ta primary school na Dan Agundi primary school. Sannan daga nan na tafi makarantar horon malamai ta jihar Kano, wato WTC Kano. Kuma da na gama shi ne na yi aure na farko. Kuma na fara aiki a wata makaranta nan, Aliyu Ibn Abi Talib Islamic Foundation. Da na shekara 7 ina wurin, sannan na koma makaranta kuma na tafi School of Aminu Kano School of Legal Studies, inda na yi diploma in law. So daga nan ne kuma Allah ya mai gida na rasuwa na farko, sai na sake yin aure ba dadewa. To sai ne kuma mai gida na muka tafi da shi Abuja, sai ne fadarin karatu na anan kuma na sami HND a Business Administration a Abuja.
Bayan kammala Business Administration, an yi aiki ne?
Na yi aiki, amma sai da mai gida na ya rasu, sannan ne na koma koyarwa kamar inda ita ce dama.
Na biyun kenan?
Na biyun. Da nake tare da shi a can ban yi aiki ba, so bayan ya rasu to shi ne na ga zama ba zai yi haka ba, ga marayu kashi guda biyu da wancan mai gida na farko ya bar min yara uku, shi kuma mai gida na biyu yara biyar, na samu har da yan biyu a cikin su. So sai na ga zama ba zai yi ba dole, so sai na fita na debo takarduna na neman teaching a nan karamar hukumar taro, na fara yin teaching. So ina cikin teaching din ne ma, kuma daga baya na kuma samu na sake applying a FCET Bichi. To nan kuma as an administrative staff shine aka dauke ni a can aiki, a can sai na koma can nake yin aiki. So ina tare da su ba dadewa ganin hidimar da ake wa unguwa, ko kuma in ce local government gabaki daya, da bangaren mai gida shi mijina na biyu, da kuma irin yanda yake hidima da mutane, sai suka ga suna so su gayyace ni na rike musu wani office na anan local government Tarauni, inda na taho on secondment aka yi min secretary ta karamar hukuma ta mulki, inda ne shekara kusan uku ina tare da su. Daga baya kuma aka sake ɗauke ni, daga nan aka maida ni hukumar 'yan fansho ta jihar Kano. To shi kansa a hukumar 'yan fansho din, bangaren da na riƙe kuran san bangaren ne da ya danganci mata, office ina shi ne yake ta kinkiya duka na mata pensioners a Kano sirga baki ɗaya. So don haka na yi mu'amala da mata kala-kala, da yake gaskiyar na dan sakin fuska idan na gama ci ina sakar mata fuska dan mun fahimce ni fahimce ta so sai ka ji korafe ko kuma ki ji dai damammaki damuwa da mata suke ciki suna yawan gaya mun wasu na ba su shawara wasu kuma na gata ita ina zamu bin mu dan taimaka musu so wannan shine rayuwar aiki
kin ce a mu'amala da mai gida ne biyu ne kike kika dan koyi mu'amala da mata shi wani irin aiki yake kafin ya rasu da har kika koyi mu'amala da mata
eh shi a lokacin nan yazo yayi takara ne ya a siyasa ya takarar dan majalisar tarayya na Bunkura na Kibi a lokacin nan so mafi yawanci abinda ya danganci mata sai ce min ni ne jina kula da su na saurare su na ji korafe-korafen su kuma na ba shi shawara me ya kamata yayi to alhamdulillah hakan shi ya karfafa mini karfin gwiwa nake ganin ya kamata in shiga ni kaina in taimaka masa domin samun nasara kamar wurin campaign idan lokaci yayi ko kuma bayan an ci zabe irin taimako da yake suke so ta wuri na gaskiya yake bi to shi ya buda mini to bayan rasuwarsa kuma da aka sake kaini pension nan ma kin ga na sake haduwa da wasu rukunin matan pensioners wanda sun gama aiki suna da matsaloli na yayaye nasu na kansu na mazaje na waye suke gama tazo ta kaggiya min to gaskiya wannan shi ya bani karfin gwiwa na ce kai ya kamata mu kirkiro wani abu da zai taimaki matan nan ko yaya yake dan a samu dan saukin rayuwa tunda Allah ya sa gashi ni na fuskanci abin sai naji zuciyata tana son ta yi wani abu wanda zai zama na mun an saukakawa mata wahalar rayuwa da kunci da ake ciki ko mun kankantar sa to shi ya janyo na kafa kungiyar mata zalla
a wace shekara aka kafa ita wannan kungiya
kusan yanzu shekara 7 kenan kungiyar mata zalla
me take yi wa mata
to muna ta kokarin mu ga mun taimakawa mata wurin sana'o'in su inda za mu nema musu dan tallafi na dan jari inda za su kara akan jarakan su mu yawanci matan da suke da sana'a a hannu so su muke bi muke tambaye su me ya damuwa ki a sana'an nan da kike yi kina da wata matsala ne ko wani kalubale me yake damin ki so sun faɗa mana mukan samu wanda suke da ilimin abin sai su yi musu kamar yar horarwa inda za su inganta kasuwar tasu da dan zamanance da kuma sauki wurin tara kuɗi wurin kula da yanda za ta yi abubuwanta wurin yanda za ta ƙara jari so idan mun gane matsalolinta to sai mu bata shawara to tana son ta ƙara jari ne dan abin ta ya ƙara ƙarfi in ta yadda tana so sai mu hada ta da bankin JAIS muka kai members din mu sai a basu kuɗi 20,000 haka zuwa 100,000 akan bashi za su iya sana biya a wata tara kadan haka za su ke yi suna sati suna maidawa hassi kuma gaskiya abin ya taimaka sosai nan da daman su masu kosai haka masu waina masu abinci dan locally a gida haka to duk sun ka karbo wannan kudade da masu yan sai da yan robobi kananan robobi na cikin gida haka to duk suna karba wata ma 50,000 za ta karba wata ma akwai ce mana ita a bata 10,000 ma ya ishe ta kuma ta juya kudin ta ya karu tana nan ta ce ta ji dadi tana tafiya haka
to lalle kuwa Hajiya an fuskanci darabobin rayuwa da dama an kuma yi ta maza sai dai kin kwaso bayani lokaci ya kwace mana sabili da haka za a bi mu bashin ci gaban wannan bayani na kungiyar mata zalla uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita kada ki bari a barki baya muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Hajiya Hauwa Ahmed shugabar kungiyar mata zalla da cibiya a jihar Kano da bakin namu na yau yan gwaggwarmaya Hajiya Maimunata Hayatuddin da kuma Hajiya Salma Umar da suka bakunci shirin sai kuma wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da Baraka Bashir a birnin Kano da abokan aiki Hauwa Sharif da Aisha Ma'azu a nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
ya salamu
to madalla sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin na kallabi amma kafin nan yanzu a madadin Sarfila Hashim da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washar miki muku fatan alheri daga nan Washington DC ku kwana lafiya sai da safon ku